بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساك حدوى أولنا الرانا تساتير الحميس يومنا شاشدة جوشة رمضان هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لا دريه دو دا أربعين دا شدة دا أربعين دا بقي وان دي 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 دا biyarne ko shida biyar ga watan uku shekara ta 2026 cikin taimako Allah subhanahu wataala mun sake haduwa a farfajiyar wannan makaranta na Al Faruq Islamic Academy dake unguwar Dosa cikin garin Kaduna domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da karatun littafin 30 nassan fi ahkamis siyar. Muna cikin suratul tahrim kuma mun karanta ayi 10 za mu tashi a aya ta 11. Wannan shine darasin mu na 9 a cikin tafsirin Al-Qur'ani izuwa yau. Haka ne ko? Na'am. Ne Allah ya ce.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna id qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qawmi adh-dhalimin. Ai bi ma'ana Allah ya buga wani misali ga wadanda suka yi imani. Ajiya mun ji misali ga wadanda suka kafirce mu Allah, sune iyalan annabi Lut da iyalan annabi Nuhu alayhi salam. وإن أعرف بابين سداما قرآن ينتفيع بين الخوف والرجع إذن أكد أنا زوى دواس بيانا سبودا أورا ترد متاني الله دقى بساني كما سي أزوى دواس بيانا دواس كوأي ترد متاني رحمر الله ولن نسوني فكابكي قد أدو دموميني كي سامن سيجي الجنة ديش. أنا سو جم مسلمي يزمتو أقوي أبن دا أكيد أورا ترد شي الله جميد أكيد أورا ترد shi Allah da wannan abu ta yanda mutum ba zai zakke wa zunubai ba idan ya tuna waɗannan. Sannan kuma ana so a samu abinda mutum zai rinka ji a ran shi cewa lallai zai samu rahamar Allah, saboda wannan zai ba shi ƙarfin gwiwan ya tsaya yi ibada yanda ake so. Wannan haka yake tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ma ya koyar da wannan. Sahabinsa ya yake da suna مولى رسول الله نفابين تنامون سوننشي با خزيفة با خزيفة بن نباشي با ثوبان صحابين نعن صلى الله عليه وسلم ثوبان يكون تارش الله فيا صلى الله عليه وسلم يجي قيشيش يتي دشي كيف تجدك يأتي جن جكنك معنى يا ين ينجكن سيتي معنى صلى الله عليه وسلم إني لأرجو الله والله إنا كوت للين إنا كوت تاوى الله ذاتون zai iya min rahama a iyayen da nake kyautata zato tsakanina da shi. Amma sai ce walakin ni akhafu dhunubi, sai dai abinda nake tsoro su ne zunubaina suna iya janyo min kuma in kasa samun rahama. Kun ga shine al-khawf wa ar-raja, yana fatan samun aljanna yana tsoron kar wani abu ya sha makanci tsakanin shi da samun rahaman Allah. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi abshiriya sauban albishirinka ya kai sauban, bi ma'ana ga wata magana mai faranta rai. Yace hazani, kaga waɗannan abu biyu, tsoron azaban Allah da kwaɗayin fatan samun rahamansa, la yastami'ani ala qalbi basharin fi mithli hadha al-mawt, ba za su taɓa haɗuwa a zuciyar wani mutum ba har ya kai ga gargara ransa za ka fice yana da wannan fahimta illa atahu Allahu ma yarju har sai Allah ya bashi abin da yake fata na rahama wa amanahu mimma yakhaf kuma ya amintar da shi daga abin da yake tsoro na azabu to shine anan da Allah ya kawo ayan waɗanda suka kafurta da makoman su a ƙarshe ce waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin kuma za a ce da su su shiga wuta tare da kaskantattu kuma mata ne aka yi magana to sai Allah ya sake ɗauko wani misalin da wata mace din wanda take baiwar Allah wanda take wanda Allah ke son ta yarda da ita ita ma tana son Allah kuma ta yarda da Allah shine Allah ya ce kuma muka buga wato Allah kuma ya bada wani misali ga waɗanda suka yi imani wane ne wannan misalin Allah ta'ala ya ce wato imra'atu fir'aun da matan fir'auna iz qalat a lokacin da tace rabbi ibn li indaka baitan fil janna ya ubangiji ka gina min gida a wurinka cikin aljanna ginin Allah ko ka san ba ginin dan adam ba yanzu dan adam ma in yi wani ginin sai ka ga wai ina ya samu wannan tunanin to ina ga a ce ubangijin shi ne kuma zai yi ginin kuma a ce ginin masoyinsa zai ma ba makiyinsa ba to kaga wannan gida ko ba ka tambaya ba ka san gida ne wanda ya wuce inda kake tsammani saboda wani bangare na aljanna hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka bada labarin kyawunsa yace lokacin da aka hauda ni sama zan karbi sallah an rinka dago min wani gida mai kyan gaske a cikin gidan aljanna yace idan aka dago gidan na ganshi kyakkyawa sai ne nufin in leka gidan in gaya yake sai a ce da ni wannan gidan wani matashin bakuraishe ne a cikin sahabbanka sunansa Umar bin Khattab yace in na so in leka sai in tuna yadda Umar ke da tsananin kishi a rayuwarsa yace sai in fasa leka da ya faɗa ma sayyidina Umar gaban jama'a sai sayyidina Umar ya fashe da kuka yace manzo Allah ai na halaka na taɓe in rasa wani duk kishi na ina zan kishi annab ai ma'ana komai na ai naka ne kun fahimci maganan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun tuna mun karanta tsariqu salihin da maza ban san ko mun karanta da mata ba akwai gidan da yake aljanna inda ka san gilas hake ke ta ciki ana ganin waje ta waje ana ganin ciki na waye mai gidan ba sallan da daya biyu na biyu fa ai Allah yana da rahama ya faɗe su da yawa daga ciki akwai masu yafe ma mutane laifi an fahimci maganan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan gidan nasu ne gida ne inda ka san na gilashi to Allah ya sa mu shiga kun ga sai mu leƙa mu ƙara bayani a can amma daga nan bari mu yi addu'a mu tsaya to Allah ta'ala ce a izqalat ayayin da take cewa wato ita imra'atu fir'aun din kenan ko ya Allah ya ubangiji ka gina min gida a wurinka ka kuma tseratar da ni daga fir'auna da aikinsa kuma ka tseratar da ni daga mutane wanda suke kafirai az-zalimin anan shine kafirai dan mun karanta wal kafiruna humuz zalimun wannan zalunci ana nufin zalunci wanda yake na kafirci bi ma'ana Allah subhanahu wataala ya buga misali ga muminai misali wanda yake mu gane cewa wato saban mai sabo ko mun zamansa da mutanen kirki ba zai hana Allah ya hukunta shi ba shine ayan da muka gama matan fir'auna matan annabi nuh kaga mijinta shine manzo na farko kuma yana cikin ulul azmi kai ba a zamanin ne zo ba a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sai da aka yi masa sura a cikin alqur'ani saboda inda Allah yake san shi to amma tare da wannan matarsa da yake ita kuma ta saba ma Allah sai Allah ya mata azaba wannan ke nuna ashe duk zaman mutum ba wai mutum ya ce bare ne innal fata man yaqulu kana abi ko innal fata laysa alladhi yakunu kana abi wanda ya haifu da na gaske bai cewa baba na kaza ne sai dai ce ha ana zani ne wani to bi ma'ana dogaran su ga annabawa bai amfane su da komai ba bai hana Allah ya musu azaba ba asalin nagartan ana so ya zanto a kansu ne ba a kan wani su ba bi ma'ana shine ma'anan alaikum anfusakum kowa ya ta kanshi ya gyara wato kawunansa sannan kuma wa ayar da ta gabata ana mana lallai dukkan alaka ta kusanci da kafiri shi kuma baya cutar da wanda yake mumini ne kun ga wancan su matan annabawa ne an musu azaba yau kuma ga matan kafiri kafirin ma lamba daya wanda yake fir'auna ita kuma Allah yana buga mana misali da ita, ita ce sunanta Asiya, anan ba faɗi sunanta ba, amma hadisi ya tabbatar da sunanta, ita ce sunanta Asiya. Za mu je a gaba, ta zauna da wanda suke makiya Allah, wanda shine Fir'aun, amma tare da haka sai gashi Allah ya daga darajarta a gidan aljanna. Shi yasa yake cewa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata Fir'aun, mun kuma yi misali, an kawo ta za ku amfani da shi, mun yi misali ga wanda suka yi imani da matan Fir'auna, Allah ya mata rahama, ita ce Asiya. Abi ma'ana amma mu'minai masu kadaita Allah, wanda suke nufin jin Allah da gaske a nan gidan duniya, waɗanda suke nufin aiki da shari'an Allah, shi ake nufi da masu imani, da cewa su sani wani dan ya kafurta a cikin danginsu ko makusantansu, wannan ba zai cutar da su ba, sannan kuma cakuɗuwansu da kafirai shi ma ba zai cutar da su ba. Qatada ɗalibin Abdullahi ibn Mas'ud ne, Allah ya ji kansa ya ƙara masa yadda, yake cewa Fir'auna shine mutumin da yafi kowa taurin kai a doron ƙasa, kuma shi yafi kowa nesa da Allah, amma ya ce ina rantsuwa da Allah, sai gashi zaman matan shi da shi bai cutar da ita da komai ba a yayin da ita ta bi Allah. To kaga ashe zai iya yiwa mace a jarabe ta da miji wanda yake nagari, zai iya a jarabe ta da miji wanda yake fasiki ne shi, matukar ita mai nagarta ce, wannan nagartar nata ba zai cutar da ita da komai ba, kamar yanda komin nagartar shi idan ita din kuma ba ta gari ba ce, to shi ma nagartar shi ba zai amfane ta da komai ba. Shine abinda malamai suke nuni izuwa ga wannan din. To shine matan Fir'auna Allah ta'ala ya bata tabbatuwa akan addini, kuma ta roki Allah ta'ala asalin wato ya bata asalin abinda yake algida a gidan aljanna, ya gina mata don ya zamto cewa ta samu tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan Asiya din ta yi imani da annabi Musa alaihi salam, a lokacin da ta ga annabi Musa ya gagari masu sihiri din nan, a lokacin da ta samu imani kenan da Allah subhanahu wa ta'ala. Kun san an sun yi fito na fito da Fir'auna, wa an yushara nasa duha, ko aka haɗu aka ce wane ya jefa, ya ce mu za mu fara jefa sanda, kowa zai fara. Fir'auna saharatu Fir'aun, masu masa sihiri suka jefa sandunansu, fa idha hiya ay, sai ga su suna motsi kamar macizai. Annabi Musa ya ji tsoro ya koma kamar zai gudu. Allah ta'ala ce da shi la takhaf, ko kar ka ji tsoro, jefa naka sandan. Da ya jefa ta, ita ma ga fa idha hiya hayyatun tas'a, ga ta nan kamar maci tana ta wuri a ƙasa, tana shirin ta kai hari da na Fir'aun. Shi ma ya tsorata, Allah ta'ala ya ce za mu dawo maka da ita yadda take a baya, sanu'iduha siratuha al-ula. To wannan a lokacin da hakan nan ya faru, Fir'auna ya yi abin da ya yi ga masu sihiri. A lokacin wannan Asiya matarsa ta fahimci cewa tabbas Fir'auna kan ƙarya yake rayuwa, sai ta yi imani da annabi Musa. Kuma kun san Fir'auna tun a lokacin da ya ga abin da ya faru, ya yi ma mutanen annabi Musa wata barazana, kuma ya aikata abin da ya barazana a kai, shine zai yanke hannun mutum na dama sai kuma yanke kafan shi ta hagu, yayi kwandemin mutum kenan kwata kwata, kagan gefe ɗaya ne zai sa sanda ko ya lallaba ya tafi. Yace to wasu ku zan tsire su a kututturan dabino, wasu kuma yace zan yanke hannun dama da kafan hagu, ko kafan dama da hannun hagu. Suka ce la bayr, ba matsala, in dai Allah ya amfashe kenan. To ita ma haka suka yi, suka tsagace kusan biyu. Lokacin da za a yi tsagatar shi ne take wannan addu'a, take roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da cewa asalin wato ya bata haƙuri, kuma ya gina mata gida a cikin gidan aljanna. Malaman tarihi suka ce lokacin da ranta zai fita, dariya ta rinka yi tana kallon su Fir'auna, ga sa karkaru ita ta wuce. Idan Allah ya amsan ma mutum abin da ya amsan mishi, to baya ganin wahalar da'a, baya ganin wahalar biyayya ga Allah, matuƙar zuciya ta nutsu a cikin imani da yarda da Allah, da kuma kwaɗayin abin da yake hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Matsayi da ta samu na farko shine Allah ya siffanta ta da imani, don ya ce wa daraballahu masalan liman lilladina amanu, ko Allah ya misali ga wanda suka yi imani. Kaga Allah ya kira cewa tana da imani, tun anan ko bata roƙi gina gidan ba, Allah na gaya maka kakanta ta yanke saka, saboda tun da Allah ya mata shaidan imani, to ya san aljanna zai aje ta. Waɗancan da ya san ba su da rabuwa aljanna, su kuma sai siffanta su da kafirci. Daraballahu masalan lil ladina kafaru, tun da ce musu kafirai a farko, ko ba a faɗin laifinsu ba kasan wuta za su zauna. To haka ita ma wannan siffanta ta da imani tun anan ya nuna cewa aljanna ne za ta shiga kuma za a nisanta ta daga bicincinin Fir'auna, shi yasa Allah ya ɗauki rayuwarsa. Kun san duk wanda kaga ya rasu lokacin da ya rasu ne daidai da rasuwarsa, shi ne daidai, ba wani lokacin da ya dace da ya rasu in ba wannan lokacin ba. Saboda Allah ya san dukkan hikimomin da ke cikin rayuwa, ya san dukkan hikimomin da ke cikin asalin wato ajali da mutuwa. Abinda kawai ake bukata ga dan adam mai kokari ne abinda Allah yake so. Saboda duk mutumin da kuka ga ya sa kafa ya bar gidan duniya, Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi ya shiga ɗayan biyu, mustarihun aw mustarahun min, ko dai shi din ya huta da duk wata wahala, hutun shi yanzu ya fara, ku ne za ku yi ta koke-koke da damuwan ku da bakin ciki, shi kam ya riga ya sallama ya wuce wurin, bai ƙara shiga bakin ciki har abadan ba ma shi kenan kawai ba sauran bakin ciki. To sannan yace akwai mustarafin minhu, akwai wanda kuma shi mutuwan shi an yadda kallon mangwala ne an huta da kuda. Dabbobi cutar da su yake, halittun Allah cutar da su yake, mutane cutar da su yake. Kar ku manta matan da aka zo aka ce manzon sallallahu alaihi wasallam ga sallan dare ga yawan azumin nafila, matsalan ta daya cutar da makwabciyarta yace kuma yar wuta ce ba wannan aikin, yace yar wuta ce sallan ta ba zai kai ta ba, wannan yawan qiyamul layl ba zai kai ta ba. Saboda ne, saboda barnan da take ya tashi daga kanta har ya je kan wani, da'an da take kuma a kanta kadai ya tsaya, ita kadai ya shafa. Ina fata mun fahimci wannan. To shine Allah ta'ala yake kawo waɗannan. Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kare yadda a gare shi, yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza da yawa sun samu kamala a tarihin duniya, amma ba wanda suka samu kamala a cikin mata face Asiya matan Fir'auna, ita ce wannan da muke magana. Sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa Maryamu binti Imran, da kuma nana Maryamu dan yar Imrana, wa inna fadla Aisha ala nisa, Allah sallallahu alaihi wasallam ce amma fadala da darajar nana Aisha akan sauran mata kamar salis saridi ala sa'iri ta'am, kamar misalin sarid ne akan sauran abinci. Sarid din wani abinci ne mai tsada mai daraja wanda ake sa shi a saman abinci bayan an gama kawata abinci sai kara ma abinci kima. Kaga shi dan Najeriya sai fassara shi da nama kenan. Saboda shi dan Najeriya yana da girmama nama, haka ne ko? Amma shi Balarabe akwai abin da yake girmamawa fiye da nama, menene shi? Gurasa, kwarai. Shi gurasa ta fi nama daraja a jinsu. Shi yasa in ka je Saudiya ko restaurant ɗinsu ka shiga, za ka ga in dai aka sa maka nama ko baka taɓa ta ba, ko baka taɓa naman ba, ko complete ka za ka aje, in dai ko baka taɓa ba, da mai aiki ya zo bola kawai zai jefa ta, ya goge wurin ya wuce. Amma in akwai gurasa a ciki, za ka ga da wani likafa ne zai zo ya sa shi, ma'ana Allah ya ji ƙarfa da rahama. Zai naɗe shi, duk da daga abin ya yi wa wata rana na tambayi wani, na ce me yasa kuke girmama gurasa fiye da nama? Sai gaya min dalilin da na gane cewa a shaida tambaya ake samun ilimi. Ya ce wannan gurasan tarawa suke ana kai ma raƙumansu a daji suna ci. Kun fahimci magana? Su suna girmama sai ba su zubarwa, ba su zubar da shi, sai in aka tattara ana zuwa sai a juye ma raƙuma a ba su suna ci, raƙuma suna ci. To kaga wannan yana daga ciki, tunda su Allah ya sa raƙumin da ke Saudiya ma ya fi wani ɗan Najeriyan gata, ƙwarai da gaske. Na ga ministry ɗinsu wanda in za ka fara kasuwanci kawai ba zuwa za ka yi ka buɗe kasuwa ka ce inda ranka ya so ba ka isa ba, za a zo a bincike ta. In kuma kasuwan ma babba ne za ka je wannan ministry ɗin ka yi bayanin ga kasuwancin da zan yi, ka kai takardu da komai, sai a yi maka tambayoyi game da kasuwancin, ta ina riba yake shiga kasuwarka, kuma ya ka shirya kaza, ya ka shirya kaza. To kaga mummunan ne za ka yi tunanin kawai za a hana ka yin kasuwa. In ka gama aka gane matakin iliminka cewa akwai abin da baka sani ba, sai a haɗa ka da wani wanda iya ya san abu a gwamnatance shi zai rinka guiding ɗinka saboda kar kai asarar dukiyarka. Kuma in ka bi waɗannan ƙa'idojin, yau gwamnati ta ga kasuwarka za ta rushe, za ka rasa kasuwan, sai gwamnati ta shigo ta ɗaga ka. akwai kamfanin da na gani na irin interlock din da ake sa gefen hanya wanda ke yin yayi da yawa sai wasu kamfanin suka zo suka yi wanda yafi nashi kyau sai ya zama ne yanzu nashin kaman kamfanin zai mutu wadancan sun kwace komai gwamnati kawai ta zo ta lissafa duka abin da ya sai gwamnati ta sai ta amfani da shi sai aka ce canza zuwa kaza me ya faru shine ba su so yan kasan su rasa aikin yi dan yanzu kamfanin shi ya mutu mutanen shi mutanen su za su rasa aikin yi kasan za ta daina samun kuɗin shiga za ta daina samun haraji to haka na gani da ido na mai kiwon raƙumi za a baka likita likitan dabbobi gwamnati za ta baka in dai ka cika ka'ida wannan likitan gwamnati za ta rinka biya shi kai ba ruwanka shi zai zo ya duba lafiyar dabbobin ya tabbatar da komai saboda kan dabbobin su rashin lafiya a je a sayar ma mutane da nama mara kyau yan kasa su kamu da cuta sannan za a baka helof wannan helof da kake gani ba kyauta za a baka ba amma za a baka kaman kyauta ne za a iya baka ce sai bayan shekara 30 kai ta biya da 8,000 ko 10,000 ko kaza kuma a dokar sun ka bi ka'ida wurin biyan bashi musamman malami ko jami'in tsaro yana mutuwa gwamnati ta yafe mishi bashin ko nawa mun ko nan sai dai kai ta ganin magada ana ta cirewa me ya fara ce an ci bashi to Allah ya datar da mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce falalan na na Aisha akan saura abinci kan misalin sarid ne wani abinci ne mai daraja na larabawa sannan ka go daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da gare shi yake cewa lalle manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce afdalu nisa'i ahli aljanna mafiya darajar matan da za su shiga aljanna ran alkiyama na farko ita ce Khadija bintu Khuwailid yawa mun fi son wannan hadisi an zo zamanin mu ko ita ce nana Khadija uwar mu'minai wa Fatima bintu Muhammadin sai nana Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana daga cikin manyan matan aljanna wa Maryam bintu Fir'aun sai kuma Maryam diyar Fir'aun wa Asiya bintu Mazahim sai Asiya diyar Mazahim imra'atu Fir'aun wanda ita ce matan asalin wato Fir'auna wannan ke nuna cewa Allah ta'ala ya azabtar da Fir'auna amma kuma tare da haka Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da iyalinsa ya sanya yayi mata bakin ciki daga cikin bakin cikin da Fir'auna ya sa a ciki kuma ta roki Allah Allah ya amsa mata wannan ke ishara zuwa ga cewa mutukar mutum salihin bawa ne in ya roki Allah Allah yana karban addu'ar shi sannan kuma na biyu Allah yana karban addu'an bawa lokacin da ya shiga cikin tsanani amman yujibul mubtarra idha da'ahu idan mutum ya shiga tsanani ba gidan boka zai tafi ba ba wayyo Allah zai ce ba na mutu na lalace zaki ce ba ko ma wurin Allah kun fahimta alladhina idha asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ta'ala yabi wanda suke fadin haka yace ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun bima'ana duk mai komawa wurin Allah san da jarabawa tazo Allah ya ce waɗannan zan musu rahama waɗannan kuma zan shiryar da su ba za su bata ba to menene mafhumul mukhalafa me za mu fahimta kishiyan wannan ayar shine duk wanda bai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai mai da al'amarin shiga wannan Allah na farko Allah ba zai mai rahama ba na biyu Allah ba zai shiryar da shi ba tunda waɗancan Allah ya ce zai musu rahama kuma zai shiryar da su to kishiyoyin su kaga ba su da rahama ba su da shiriya kaga wannan ko tabewa ta kai tabewa mutun ya rayu kuma a ce yana al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama an ji aljanna amma kuma yanzu to bai samu aljanna ba Allah ka tsare mana imanin an karbo hadisi daga Abi Hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa Fir'auna ya kafa turaku na azabtar da matan shi turaku guda hudu wanda yazo ya sa su aka daure ta tsakanin kafafuwanta aka kasance a wannan lokaci idan suka yi nufin yaga ta biyu saraba ta biyu azallat hal mala'ika sai mala'iku su zo su yi mata inuwa sun daure ta a rana tana cin tsananin azaba duk wanda suka yi nufin za su azabtar da ita sai Allah ya turo mala'iku sai su yi mata inuwa da wannan da a karkara cikin wannan rana din to jin wannan ni'imar inuwan shine sai ta ce rabbibni li indaka baytan fil janna ya ubangiji tunda kai ne mai yin inuwan nan to ya Allah ka gina min gida a gidan aljanna nan ma akwai ta fa'idar da ya kamata mu gane kun ga bata ce Allah dawo da ni duniya in ji dadin rayuwa ba tunda ta ga alaman Allah yana amsa to sai ta fifita abin da ke wurin Allah sai da abin da yake duniya wanda wannan ita ce siffar duk mu'mini na gaskiya baya fifita duniya akan lahiransa duk mu'mini yana fifita lahira ne akan abin da yake na duniya ne, kuma sai Allah ta'ala ya yaye mata wannan abu kuma ya gina mata gidan a cikin gida aljanna, kamar yadda Abu Ya'la da Imam al-Baihaqi suka fitar a cikin hadisin da yake da sanadi wanda yake ingantacce. Haka nan Ibn Hajar ma ya kawo wannan hadisi din. Abu al-Aliya Allah ya kare da gari shi ke cewa imanin matan Fir'auna ya kasance imani ne asalin wato wanda Fir'auna ma kansa yake jinjina mata, bi ma'ana imaninta abu ne da ya bayyana a sarari, wanda duk wanda ya karanci tarihinta to zai ƙara imani akan imaninsa a kowane zamani yazo kuma a kowane lokaci. Kuma sannan ta nuna yadda Allah subhanahu wataala yake asalin wato karɓan ayyukan salihan bayi da kuma yadda yake taimakonsu. Aya ta ƙarshe sai Allah ya ce
ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
الله سبحانه وتعالى يرك سورة تشيوا ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. واتو دكما مريم اما اي مثال نبيو غما في ايماني كينا ار امرانا ودى تكيا يمتون چنتا سي مكا اصل واتو سي مكا سا مكا يبوسا نروحي مو اتكنتا تاردت چي واتا قسكة آيون وبنجي جنتا دلتفنسا دكما كستا كفن چي تاردت ما سبيايا zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ma wannan misali ne na daban ko misali ne na biyu da Allah ta'ala yake bayarwa ga wanda suka yi imani ya dauko na Maryamu ɗiyan Imrana, wanda ta tsare al'auranta ba ta yi fasikanci ba, wanda tarihi ya tabbatar da cewa na Maryamu al'afifa al-sharifa al-tahira, mace ce wadda take mai kamewa ba ta fasikanci, sannan mace ce wanda take daukan daraja da girma asalin na rayuwa, sannan kuma at-tahira mace ce wanda take da tsarki ba ta saba ma Allah irin sabo wanda za a ce mutum fasiki, ba kaman yanda Yahudawa suke ra'ayantawa ba suke tuhumanta, kun san ta zo da dako ba tare da miji ba sai suka jefe ta. Allah ta'ala ce ba haka abun yake ba. Wa Maryam ibnana lati ahsanat farjaha ai ma'ana ta tsare al'auranta ba ta alfasha. In an ce alfasha ba lallai sai zina ba, dukkan wani abu da za a amfani da al'aura wurin saba ma Allah da shi sunan shi alfasha, sawa'un abin da ya shafi ma dugo da makamantansu. Na faɗa a cikin ɗaya daga cikin mahadarori nake ga da muka yi a wannan Ramadan din, an gayyace ni jihar Jigawa na je na yi su Malam Jamilu na Kumbo, na yi lecture a kan abin da ya shafi zan da suka bani maudu'in, sai nike ga maudu'in kaman bai da faɗi ba zai fa'idantar da yawa ba a kan abin da ya shafi illan maɗigo a cikin rayuwar mata. So ni ban san abin ya yi nisa haka ba sai da na yi bincike akan maudu'in kafin na je, sai da hankali na tashi. Wato abin ya wuce duk yanda ɗan adam yake tsammani, kuma ya zamto mun kawo wannan saboda dole ku mata ku rinka bibiya da kula da yanda halin ƴaƴanku suke ciki, saboda abin da ya nuna da yawa ana rudan yara ƴan mata akan wannan fasikancin, hatta a makarantu musamman makarantu na kwana, musamman makarantu waɗanda suke makarantu ne na kwana. To kar ki rinka fada kawai kina abin, ki rinka sa ido da dabara kina duba, dan amma kika ga alaman shi to yi sauri ki shiga, inna hikima ne ki shiga da hikima ki kauda shi, inna tambaya ne ki tambaya, inna nasiha ne ba tare da kin nuna komai ba ki nasiha, inna fada ne ki fito fili kawai ki fada dan ki gyara, saboda abin ya kai inda ya kai. Statistically ina ga har yanzu yana cikin computer na wannan muhadarar da nayi, wallahi abin yana da ban tsoro kwarai da gaske yanda al'amuran suke. Kuma daga bisani na tattauna da malami ne Ibrahim Daurawa, in ka ji shi ma irin cases din da ake samu to sai kaga kaman ba za ka ƙara yadda ma da wasu irin mutane ba, sai dai kawai ka dogara ga Allah kawai abin da ya zama dole shine za ka yi, wanda bai zama dole ba ka zamto ala hadari. So da haka kada a miƙe kafa a rinƙa kula kwarai da gaske. Wannan ayan jabo ne Allah subhanahu wataala ya ga da nana Maryam, kuma ya yabe ta ne akan abubuwan yabo guda uku. Allah ya yabe ta da abubuwa wanda suke asalin guda uku. Na farko Allah subhanahu wataala ya yabe ta akan cewa mace ce wanda tana da kamun kai, ko ahsanat farjaha wa nafakhna fihi wa saddaqat bi kalimati rabbiha, kunga gaskata Allah ya yabe ta da imani na gaskata umarnin ubangiji, wa kanat min al-qanitin, yabo na uku kuma tana da kamewa asalin wato da yawan bautan Allah subhanahu wataala. Al-Qadi Iyad ya faɗa a cikin littafin Ash-Shafa yake cewa Allah subhanahu wataala bai faɗi wata mata a cikin Al-Qur'ani da sunanta ba face na Maryam. An yi wannan ne don a faɗakar da al'umma akan cewa lallai Nana Maryamu din nan ta an kawo ta don a lalata fahimtar Kiristoci game da ita, yanda suke ɗaukanta da abinda ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke ta haka ba. Sannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yabo a gare ta, ya yi sai yabo ga Nana Maryamu, Allah ya saki ya ƙara ita ma ya mata rahama, ya ƙara aminta da ita akan tsarkin da take da shi da kuma irin kamewa da take da shi da katanga da take ma kanta daga abun da yake na alfasha. Wannan yabo da ya mata ya nuna jinjina ne ga duk wanda ya koyi da ita a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ita ba a cikin wannan al'ummar ta zo ba, amma sai gashi an kawo ayan tana magana a cikin wannan al'ummar. Me hakan yake nufi? Yana nufin abun da ta yi abun koyi ne ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ne abun da malamai suke faɗa akan busa kuma da Allah ya magana a kai, shine abinda asalin ya zamana na daraja da matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya bana na Maryam tun anan gidan duniya. Daga cikin abubuwan da zamu fahimta a cikin wannan aya, malamai suke cewa a cikin wannan akwai misalai guda biyu, kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yana bayani ne game da zukata, yanda zukata suke gazamtowa a cikin shiri, dan zukata zamto cikin shiri wurin karban abinda yake na gaskiya da yin imani da wa'azi ga muminai. Shi yasa Allah ya kawo masu kafirci ya kawo masu imani, don kasancewa Allah yana yin umarni kuma yana yin hani a cikin al'amuransa. Sai abu na biyu shine kusancin mutum ga mutanen kirki, ba zai amfane shi da komai a lahira ba sai in yayi imani da Allah yayi kyakkyawan aiki, wanda shine shimfiɗan da muka yi. Duk mutum yana tare da wani mutumin kirki, dama ne ya zamto shi ma ya gina rayuwarsa ya yi nagarta. Kamar yadda idan mutum yana tare da mutanen da ba mutanen kirki ba, to yana bijiro da kanshi ne zuwa ga abin da yake halaka ne. In kun duba ko a cikin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu irin wannan, akwai waɗanda suke ba musulmai ba ne, amma zamansu da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta suka kyautata imaninsu. Akwai waɗanda kuma suke mutanen kirkin ne, amma da suka zumci zama da mutanen da ba na gari ba, sai Allah ta'ala ya jarabe su a imaninsu kuma suka wayi gari ba su da nasara a ciki. Allah ka tsare mu. Sai abu na kusa da ƙarshe shine shari'a da ɓata duk a hannun Allah suke. Wancan da kuka ga Allah ya ce ƴan wuta ne, to Allah ne ya nufin haka, da bai nufin haka ba, da ba haka zai faru da su ba. Haka nan wannan wanda kuka ga ta shiga aljanna matan annabi, matan ima fir'auna, ita ma Allah ne ya so ta da shari'a. Allah muna roƙon ka shiryar da mu. Sai abu na ƙarshe shine addu'ar Asiya matan fir'auna, tana tabbatar da cewa ita mace ce da ƙyalƙyalan duniya da burgan mulki ba su dame ta ba, saboda da addu'an da za ta yi farko ma cewa za ta yi Allah ka halaka fir'auna kuma ka taimake ni ka bani lafiya ka kuɓutar da ni a duniya sannan ka ban lahira. To amma kai tsaye kawai ta sai ta tunkuɗa duniyan gaba ɗaya, sai ta tunkari mene lahira, kamar yadda Nana Khadija ita ma kusan za ta iya siffanta ta da irin wannan siffa. Umma na Khadija tun da ta fahimci Annabi sallallahu alaihi wasallama da da'awarsa da inda ya sa gaba, in ta duba tarihinta da kyau za gaba wani abu na duniya da ya sake shiga mata gaba, bal ma asali na ta duniyar ta ta ingizawa cikin da'awa har sai da ya zamto a ƙarshe ma ta rasu ta bar waɗannan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke jinjina mata, yake cewa Allah bai canza masa da matar da ta fi Khadija ba. A lokacin da Nana Aisha ta so ta dan nuna kaman ai ita budurwa ce, ita ko wancan bazawara aka aure ta, yace a'a, yace Allah bai canza mun da wanda ta fi Nana Khadija ba. Yace ta so ni lokacin da kowa ke kina, ba amma san ni annabi bane, ni kaina ban san annabi bane ni, amma ita ta kaunace ni. Kaga wannan tace kauna ta gaskiya. Yace ta bani a lokacin da kowa yake hana ni, yace ta bani a lokacin da kowa ya kame zai yake hana ni, da dukiyar ta aka ta ciyar da wannan da'awar har ta iso ga yau. Shi yasa ko kawayenta ya gani sai ya ce ma sauran matansa, bayan ta rasu kawayenta sun zo gida, zai ce to ga kawayen Khadija sun zo, a dafa abinci su zabi wanda za su ci, ki dafa ke ma ki dafa, ko ba ran girkin ne bane ki dafa, za su zagaya gidan da ya musu sai su ci na gidan. Sarƙa shi a ga yanzu wata battalion sojoji ne kawai kake tadawa in bai cin karfin imani ko za ka yi rashin sa wata mata safiya fiya kake to ga wannan yana ga zai fi daidai da su to amma ina su ba su haka ba gaskiya duk da suna jin nauyin haka amma dai sun ma'anin sallallahu alaihi wasallam da'a sun masa biyayya saboda karfin imani insha Allah ina ga anan zamu takaita a cikin suratul mulk sai kuma Allah ta'ala ya kaddara mana jibi kenan ko asabar tunda gobe juma'a jibi asabar insha Allah sai mu shiga a suratul mulk idan Allah ya kaddara muna rayu bi idnillahi ta'ala subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana tayin takaddata